الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الرسالة سادوا أولا مجلسينا فسر القرآن بجرمة أولا مسلاتين من البركة مسلاتين جميع إسلام التواصل أنا جرم جبري جهر برو يومنا يوم جن وتلاتة وداربكو يوم جن أربا ترق وتر رمضان شكرا دبو ليلة رجي هدود أربعين لديوبا هجر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة والليلة جاء عشرين لدى قوات هدو شكرا دبو بيو جاء عشرين لدى ميلادية نرفع الله سبحانه وتعالى إيمانا توفيقي. muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata nomu tsaya ayata biyar yau kuma za mu sake karanta ayar da jiya ba mu yi bayani akan ayar ba ko kuma muna jira wani ne zai ita ga kuma da mamu zai bugo ne zai sai jawabi to muna jira kiran kiran sa ne assalamu alaikum
doctor
sai kuma Allah ya tsare تفضل نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، في مسجد الأخ الحبيب الحاج محمد أبون، أنا أقولكم ومحبكم محمد بن عبد الله أبراهيم الرافدي، أخبركم من المدينة المنورة.
Thank you. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، حياكم الله، بارك الله فيكم، زادكم الله بصحته، بارك الله صحة وعافية، وبارك فيكم وذريتكم إن شاء الله، يوصل إن شاء الله، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم إن شاء الله. To alhamdulillah kuma yana da kuka ji ina fatan mu ji kitabu da ku Sheikh Muhammad bin Abdullah Zardan Al-Ghani wasu da yawa nan sun san shi sun gan shi wasu kuma da yawa labarin da suka ji bawan Allah ne wanda Allah ya sa san Najeriya da in Najeriya cikin zuciyarsa saboda Allah ba da komai ba shekarun baya shi ne yake shugabantar daurar da jami'ar musulunci ta Madina suke shiryawa a Najeriya da Kano kawai ake yi aka zo aka kara ilorin daga ba aka kara Maiduguri da Sokoto ya sha zuwa nan ya sha gabatar da kutuba da karatu a wannan masallaci in ba manta ba shekarun baya kamar shekara hudu ko biyar ya taba bugu muna majalisin tafsiri a nan masallaci ya gaida yan uwa ya gabatar da nasihu masu tsada kuma idan kun lura yakan buga wa tafsirin sauran malamai kamar su Dr. Tarihi Jellemu Dr. Bashir Ali Umar da kuma Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu duk wadannan almajiran sa ta hanyar sa ne aka samu zuwa jami'ar musulunci ta Madina kuma ya tsaya a cikin Najeriya ya kula da su sosai gaskiya to damuwa da Najeriya da almajiransa duk da cewa in kuji muryarsa ba lafiya sosai ya ji ma yana fama da rashin lafiya ku shasa muryar ba ta fitowa yana dan tsatsayawa magana tana yankewa saboda rashin lafiya da tsoha amma duk da haka baya jin daɗi a ce in bai ji muryar in uwa ba bai bada gudunmawa wasu ba to shasa yake bugowa yake nasihu yake karfafawa akan abin da ake yi na da'awa kuma saboda Allah ba dan yana neman wani abin gurin mu ba abu na farko a takaice abin da malam ya faɗa shi ne yace yana taya ƴan uwan musulmi murna da aka shiga wannan wata mai alfarma wata mai daraja wata alkhairi saboda haka yana kira ƴan uwan musulmi a dage wajen bautawa Allah subhanahu wataala a cikin moriyar wannan wata abin da malam ya jaddadawa yana cewa Allah Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji duk abin da ake yi a ji tsoron Allah a kyautata aniya a ji tsoron Allah a ci moriyar wannan wata wajen karatun alkur'ani da yawa wajen ambaton Allah wajen yin sadaka wajen kyautata mu'amala musamman yayi mai da hankali akan haɗin kai ya cika da araba kawo na musulmi a haɗa kai sannan kuma yake abin da zai kawo rabuwa daga ciki shine jin jita-jita a daina jin jita-jita idan wani ya kawo maka labarin wani ka tsaya ka tabbatar shin wannan zancen ya tabbata ko bai tabbata ba kuma yace in Najeriya mu gode wa Allah Allah ya mana alkhairai da yawa mu gode wa Allah mu tsare wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi mana kuma malam ya yi fashiri akan kada a shiga cikin fitinturu kada a tada fitina musulunci bai yarda da fitina ba baya son mai tada fitina malam ya faɗi wannan dama ya mika godiya ta musamman ga Alhaji Dr. Muhammadu Indini wanda ya gina wannan center wanda kuma shi ne ya yi Madina ya tsari da murga ya shi Jafar Mahmud Adam musamman a zo a yi daura a wannan jiha kuma san da aka fara wannan daura a wajen shekara shida kenan kuma duk Alhaji Indini shi ke da wani wannan yadda ke da wani wannan daura ba ma yan Borno ba har kasashe daga Suri su Kameru Chadi da jihohi irin su Adamawa Bauchi Taraba da yawa sun sun yi tarayya a daurar da aka yi tsawon shekaru shida da suka wuce a baya kuma mutane da yawa sun amfana to malam ke cewa yana mika godiya ta musamman ga Alhaji Dr. Muhammadu Indini kuma ya masa addu'a Allah ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa a cikin dukiyarsa a cikin zuriyarsa malam kuma ya mana addu'a gaba daya duk abin da muke Allah ya sa mu dace Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu kuma za mu yi amfani da wannan dama ما malam ina hidima da yawa in Najeriya saboda Allah saboda dukkan addinin musulunci Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa masa albarka a cikin zuriyarsa Najeriya da Saudiya gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare daga sharri makiya duk kasashen musulmi yau makiya sun samu gaba musamman Saudiya an sa ta gaba ba dan komai ba saboda ita ce alƙiblar musulmi mutane da yawa ba su gane ba saboda bambancin aqida duk abin da ya samu Saudiya na fitina suna jin dadi to Saudiyan nan suna da alkhairai da yawa sai an adam ne ba za a rasa kuskure ba to a matsayin ka na musulmi kowane irin ko kowace aqida kake da ita Saudiya ne ita ce kiblar ka shin zaka je aiki haji shin zaka je umra idan Saudiya ya ta samu matsala kowane musulmi ya samu matsala saboda ga zama mutum masu adalci kiyayya wato gaba wanda ta wuce iyaka akwai mutanen da san ba sa ganin alherin Saudiya kwata kwata to wanda rashin jali wannan zalunci ne ba daidai bane wala yajrimu annakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu saboda bambancin aqida kada ka zalunci dan adam kada ka zalunci mutum ka zama mutum mai adalci to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu gaba daga sharrin makiya ya karba mana kyawun ayyukan mu igamar ta mana kurakuran mu to zamu koma ga tafsiri jiya mun karanta abin Allah subhanahu wataala kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun to kafin mu shiga tafsirin mun yi taqdimi mun ba da khulasa wato abubuwan da suka faru dangane da wannan aya kama akhrajaka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai min baytika daga gidanka ana magana ne Allah ta'ala yana ba mu labarin fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi daga gidansa zuwa Badr wanda kuma daga baya kuma abin ya zamanto yaki aka yakin Badr kama anan malamai suke ce litashbihi ana kamanta wani hali ne da wani hali kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai to wani hali ne ake kamantawa da wannan da malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa a nan wasu ba har sun ambaci cewa maganganu sun kai wajen 20 ko 15 amma zance wanda ya rubuto wa fili shi ne Allah ta'ala yana kwatanta halin sahabbin manzon Allah lokacin da suka samu saɓani akan raba ganima akan halinsu lokacin da suka fita yakin Badr idan ba ku manta ba sanda suka fita yakin Badr sun fita ne da niyyar ne a tare ayaran fatauci na Abu Sufyan domin a kwace kayan da ke tare da shi a gane ku to da aka je Abu Sufyan ya canja hanya ya kubuce kafiran Makka sun samu labari sun zo suka ce koda Abu Sufyan ya samu ya tsallake da kayan fatauci tunda sun fito sai an tsaya an yi mai an yaki to a lokacin wasu daga cikin sahabbai suna ganin cewa tunda ayarin fatauci na Abu Sufyan ya riga ya tsallake to yanzu ba bukata a tsaya ne an yaki kaga anan su ba su so a yaki ba a wannan lokaci ba su so a yi ba a yaki ba a wannan lokaci ba so a yaki ba a wannan lokaci amma daga baya yakin ya zamanto mai alkhairi gare su daga baya ai yakin ya zamanto alkhairi gare su kuna fahimta abin da nake faɗi sai da za su fita da suka fita abin ya zama ayarin fatauci na Abu Sufyan ya riga ya wuce yanzu ba magana ayari ake yi ba yanzu magana gwabza yaki ya taso to manzo Allah ya nemi shawara da yawa suka ce sun yadda wasu suna ganin cewa tunda babu shiri ba fito da shirin yaki ba a koma Madina kar wannan ai wannan yaki a gani to amma manzo Allah ya karbi shawaran mabi yawan sahabbai da suka da a yaki aka yaki Allah ya ba su ne nasara sai ya zama na yakin ya zama dume alkhairi ga Yesu kamar da yake wasu daga cikin ku ba sa so a cikin fitar da suka yi a ji a yaki amma Allah ya zartar da hukunci aka yaki aka samu nasara wannan ya zama alkhairi to haka nan anan ma da aka yi sabani
akan raba ganima wasu suna ganin cewa wani ya fi cancanta wasu suna ganin cewa wani ya fi cancanta amma Allah ya saukar da aya ya maida al'amari ga manzon Allah ya raba ganima daidai wa daida abu ya zama alkhairi kamar yadda yake da can kuna gani fitan babu alkhairi an yaki babu alkhairi amma akai yaki ya zama me da alkhairi haka nan kuka yi sabani akan raba ganima yadda kuke gani nan shi yafi alkhairi amma Allah bai tabbatar da abin da kuke so ba ya maida al'amari gurin sa ya umurci annabin sa ya raba muku ganima sai ya zama alkhairi gare ku Allah ta'ala yana kotanta karshen yaki da farkon yaki tun ka fara yaki a fara yaki wasu suna ganin cewa bai kamata a fara wannan yakin ba sai aka fara yakin ya zama mai alkhairi haka nan da aka gama yaki aka yi sabani wajen raba ganima Allah ya sauke hukunci ya saukar da hukunci manzon Allah ya raba musu ganima kamar yadda Allah ya so kamar yadda Allah ya hukunta sai ya zama alkhairi wannan abin da yake nuna ba wato kullum alkhairi yana tare da abin da Allah ya hukunta ba kamar yadda mutane suke gani ba an gane asan ta karu shi'an wa khairun lakum wa asan ta hibu shi'an wurisanin kuna san abu amma sharri ne gare ku ba ku sani ba ba ku san abu sai zama alheri gare ku ba ku sani ba to shine Allah ta'ala kamar yadda tun farko ma haka kuka yi amma hukuncin da Allah ya yi shi ya zama alheri gare ku to haka nan wannan rabiya da aka yi mana ganima abinda Allah ya zartar hukuncin da manzon Allah ya yi shi ne mafi alheri gare ku to kullum musulmi ya tsaya daidai ko kuma a inda Allah ya ce a tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya kama akhrajaka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai fitar da zamanto shine mafi alkhairi haka ne ku samu sabani wajen raba ganima Allah ya maida al'amari zuwa ga manzansa manzansa ya yanke hukunci sai wannan ya zamanto shine mafi alkhairi gare ku Allah ya ce min baitika daga gidanka na Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina ya fito ya je yakin Badr Allah ya ce bil haqqi da gaskiya fitar da manzon Allah yayi da gaske ma'ana da yardar Allah manzon Allah ya fita bil haqqi al ba'u ana wasu malamai suka ce sababiyya ma'ana fitarka ka fita ne saboda gaskiya wasu malamai suka ce al ba'u ana lil musahaba ma'ana fitarka tana tare da gaskiya ma'ana ba dan son zuciya ka fita ba ba dan wata manufa ba ka bi umarnin Allah ne domin tabbatar da gaskiya sai Allah ta'ala ke cewa duk da haka wa inna fariqan lalle wata jama'a min almu'minina daga cikin mu'minai lakarihuna ba sa son wannan fitar sun fita ne saboda a tare ayarin fitoci na Abu Sufyan ya kubce musu sai ya zama yanzu me za a yi yaki za a yi ta wannan yakin ba sa so duk da cewa wasu daga cikin wasu jama'a daga cikin mu'minai ba sa son wannan amma Allah ta'ala ya zartar da sabanin abin da suke so sai kuma wannan ya zamanto alkhairi gare su Allah ta'ala yake cewa wa inna ya kawo da nuno tauki to kuma Allah namu ibtida'i duk wannan abubuwa ne na karfafa magana asali a ilmin balaga ana amfani da wannan ne idan mai magana wanda kake bashi labarin yana shakka dangane da abin da kake faɗa masa dan ka kawar da wannan shakkar inna lalle wannan abin ya tabbata ka kara kuma shakkun tana da yawa sai ka kara da lamu to kuma Allah subhanahu wataala labari yake bawa kuma labarin Allah gaskiya ne duk mu'mini ba zai shakka da wannan ba to malamai suka ce Allah ya sauto ki da anan domin abin mamaki ne yadda wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gani fitar da za a ji a yaki su wannan bai gamsar da su ba wannan abin mamaki ne mamaki Allah ta'ala yana nuna ne ku yi mamakin wannan abin da ya faru Allah ta'ala ke cewa wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna sai Allah ta'ala ke cewa yujadilunaka bil haqqi suna jayayya da kai fil haqqi بكرنتها ما توتو نعم فضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
نعم الله تعالى كتابه يجادلونك سنة جاهية لكي في الحق دنجان زمي لقسيا بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كما رأنا قوروس وجمتوا وهم ينظرون الحديث سنة كله. الله تعالى إيكي كارا بياني إرين يدس وصد الجماعة لقسكين صحابي أفرقنا الأمري suka kiya ji a gurbin yakin yujadin daga suna jayayya da kai suna ganin ce jayayya da suke da manzon Allah shine ya rasulullahi gashi mun fito babu shi ba mu da makamai ba mu da yawa kafiran nan sun fi mu yawa saboda haka tun da mun fito da shiri ba gara mu koma Madina wanda shi ce jayayya da Allah ta'ala yake ne. Yujadin daga suna jayayya da kai fil haqqi da mai da gaskiya ma'ana yaki a haqq ana yaki alkitab mana bada ma tabayyana bayan ya bayyana gare su cewa Allah ta'ala yayi musu alƙawarin ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu jiya mun faɗa ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin shawaran sahabbai Sayyidina Abu Bakar yayi jawabi Sayyidina Umar yayi jawabi Al-Miqdad ibn Amr yayi jawabi duk da haka manzo Allah yana cewa ashiru alayya ayyuhan nas ya kuma mutane ku bani shawara sai Sa'ad yake cewa ya rasulullahi muna gani kamar kana so ne ka ji ta bakin mu sai manzo Allah ya ce kwarai kuwa ina so in ji ra'ayinku ku al-ansar mutanen Madina shi ma ya goyi baya ayyaki to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji shawarwarin su ya ji sun gamsu da afta wannan yaki shi abshiru albishrunku fa inna Allah wa'adani ihda at-ta'ifatayn Allah ya yi min alƙawarin zan yi nasara akan ɗaya daga cikin jama'u guda biyu imma ayarin fataushi na Abu Sufyan Allah ya ba mu sa'a mu yi nasara akan su mu kwace kayan idan wannan ba mu samu nasara akan su ba suka kubce kafaran Makka da suka taho za mu gubza yaki da su Allah zai ba mu nasara akan su Allah alƙawari ne imma wannan imma wannan to shine Allah ta'ala yake cewa manzo Allah ya fada musu wannan to shine Allah ta'ala yake yujadilunaka su wadannan da ba sa ganin cewa a tsaya a yaki suna ja da kai fil haqqi dan ganin za a yaki ko ba za a yi ba ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana gare su ka ba su labarin cewa Allah ya yi musu alƙawarin ɗaya daga cikin jama'u guda biyu idan ayarin fitoci ya kubce yanzu me ya rage yaki kuma yakin na za a yi mai nasara to bayan alƙawarin nasara ya tabbata ya bayyana gare su amma duk da haka suna ganin cewa gara dai a koma sai Allah ta'ala ya ƙara suranta irin yadda to waɗannan wato sahabbai ba su so a yi wannan yaƙin ba ka annama yusaquna ila al-maut ka ce ana kora su ne wajen mutuwa wa hum yanzuruna al-hali suna gani ka wannan balaga ce ta al-Qur'ani idan za ka kashe mutum ba da saninsa ba ya fi sauki amma kace zaka kashe shi sannan kuma kace ga inda za a kashe shin ka zo da makami yana zaune yana kallo a tada shi a kawo shi a harbe shi ko a yanka shi ko a sare masa wuya mutuwar nana gani da idon sa an kama shi ana tafiya da shi bai da hanyar kubuta ba zai iya ya gudu ba ba zai iya ya kare kansa ba to irin wannan a irin wannan yanayi yaya mutum zai yi kashi an kama shi za a kashe mutuwa a kashe shi yana ji yana ji kaga tsoron anan firgici ya kai duk inda zai fi to shine Allah ta rike suranta yadda suka ki wannan abin ka annama yusaquna kamar ana koro su ilal mauti wajen mutuwa wa hum yanzurun alhalisna din idan ba ka gani da sauki kawai kana zaune kawai mutuwar ta zo amma kana ji ka sani kana ji kana gani ba hanyar gudu ba hanyar tsira to wannan akwai tashin hankali da yawa haka Allah ta'ala ya suranta an gane to amma tayo ne ce duk da irin labarin sahabban manzon Allah da muke jin nan ashe su ma matsorata ne haka abu na farko dai Allah ta harce wa inna fariqan wata jama'a an gane kuma sannan Allah ta'ala ya ce wa inna fariqan minal mu'minina Allah bai ce minal munafiqina ba Allah bai ce minal fasikina ba kafin Allah ta'ala ya fadi matsayinsu ya fadi abin da suka yi sai da ya tabbatar musu da imaninsu wa inna fariqan minal mu'minina tukunna min lakayuna sai da Allah ya tabbatar musu da imaninsu tukunna Allah ya fadi abin da suka yi ashe wannan ya nuna kenan ne kenan bai taba imaninsu ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zarge su akan wannan ba kuma Allah ta'ala yayi musu uzuri manzo Allah yayi musu uzuri iyaka anan Allah ta'ala labarin abin da yawa kana ya bayar ba zargin su yayi ba kuma Allah ya musu uzuri saboda a tabi'a irin na dan adam abin da ya faru yana da wahala kun ji ai jiya mun yi bayani irin fitan da aka yi kuma irin wannan zaman namu ne kawai aka ce kawai a fito yaki magana in je in shirya a gida babu barin gyara hakin mota na babu barin duki waya na babu har wasu suka ce ya rasulullahi za mu je mu zo da dabbobinmu mu zalla ce a'a wanda yana nan a shirye yake kawai a fita a tsaya ba wasu suke su dawo manzon Allah yake ba zai yi ba ba shi doki guda biyu gare su raguma guda saba'in wajen mutum uku ko hudu suna haukan raƙumi ɗaya wannan ya hawo ya soka wannan ya hawo ya soka kaga a tabiyar ɗan adam a irin wannan yanayi a ce kawai kun fito a ce yanzu gwabza yaki za a yi farkon mutum ma ba ma aka ce yaki aka yi musu ba ba ma yaki aka ce za a yi ba aka ce za a je a tare mai ayarin mutoci da wannan ai wannan yanzu za mu je mu dawo ana zuwa kuma a ce za a yi gwabza yaki za a yi bayan sun je kilomita 150 kilomita 150 kaga a tabiyar dan adam Allah ta'ala yana mura'atin tabiyar dan adam Allah mai jin kai ne mai tausayi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah adili ne mai tausayi ne mai jin kai to Allah bai zarge su akan wannan ba iyaka Allah ta'ala ya faji abin da ya faru ne ba tare da ya zarge su ba kuma bayan ya tabbatar musu da imaninsu ina fata an gane to Allah ta'ala yake cewa wa idh ya'idukum Allah ihda ta'ifatayn ku tuna lokacin da Allah ya muku alƙawarin ɗayan jama'un nan guda biyu annaha lakum cewa ta ku ce wa tawadduna amma kuna fatar anna ghayra zati shaukati jama'a marar wahala takunu lakum ta zama taku wa yuridu Allah alhali Allah yana so ne an yuhiqqa alhaqqa ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa wa yaqta'a dabira kafirina ya tumbuke tushen kafirai sai ku tuna duk wannan bayan an gama yakin Badr ne Allah yake bada wannan labari da aka samu sabani wajen ganima ya za a raba Allah ya saukar da aya ya fudi yadda za a yi to Allah ta'ala ya tuna musu tun daga farkon yaki har zuwa ƙarshe abubuwan da suka faru su tuna da ni'mar Allah subhanahu wataala ku tuna lokacin da ya'idukumullahu Allah ya muku alƙawarin ihda ta'ibatain dayan jama'un nan guda biyu dayan jama'ar ita ce ayarin fataushi na me na Abu Sufyan dayan jama'a kuma kafiran Makka da suka taho cewa za a yi yaki to Allah ya ce daya daga cikin su ba duka biyu yake ba imma ku samu ku yi nasara akan ayarin fataushi na Abu Sufyan shikenan ba maganar gwamza yaki to idan ba ku samu kun yi nasara akan ayarin fataushi na Abu Sufyan ba suka kubce suka gudu yanzu abin da ya rage shine me gwamza yaki amma dai Allah ya muku alƙawarin dayan nan kam za a yi nasara akan su annaha lakum cewa naku taku ce Allah zai baku nasara akan su amma ku wata waduna kuna so anna ghaira zati shaukati ghaira zati shaukati sifa ce li mawsufin mahdhub anna ta'ifata ghaira zati shaukati ku kuna son jama'a marar wahala ita ce ayarin fatauci na Abu Sufyan dududu su mutum 30 ne ko 40 ne su manzon Allah 300 da wani abu suna haduwa me za su gama da su za su karbi kayan an gane kuma sahabban manzon Allah ba su da makamai ba su da shi amma idan suka ce za su tinkari kafiran Makka su wajen 1000 to kaga akwai aiki to shata wadannan sahabbai suka fifita a ce tunda an fito domin tare ayar fatoci na Abu Sufyan a dai bi diddigin ayarin Abu Sufyan din akama amma maganan yakin nan a bari suna son tawaga wadda babu wahala babu gwabza yaki a shauka kaya guda daya jeɗin kuma a shau akwai kalmomi a larabci mufradinta tana da ta'un marbuta takuri idan ana so a kawo jam'i sai a shafe mai dajajatun dajaj battatun battun to a shauka kaya amma abin nufi a nan shine makami kuna son jama'a wadda ba ta da makami domin cikin sauki za ku samu nasara a kansu ana amfani da lakin shauk a kan makami a harshen larabci kuna burin ku samu ku yi nasara a kan tawaga wadda ba ta da makamai cikin sauki ku samu ku yi nasara a kansu saboda ba su da yawa sai Allah ta'ala yake cewa wa yuridu Allah Allah yana so ne an yuhiqqa al-haqqa ya tabbatar da gaskiya ya dauka addinin musulunci Allah ya so ne ya muku alƙawarin ɗaya daga cikin jama'a guda biyu amma duk da haka Allah ya zabi ayarin fitauci na Abu Sufyan suka tafi Allah ya bar muku za a ji a gwabza yaki a sanadiyar wannan Allah ya tabbatar da gaskiya ya dauka addinin musulunci amma inda ayarin fitauci na Abu Sufyan ne aka karba an samu dukiya amma an dauka addinin musulunci ba a dauka addinin musulunci ba amma yakin da aka yi aka gwabza yaki kafiran Makka suna jiji da kai suna ganin su wane ne mutane yan kalilin 313 ko 19 suka samu nasara kansu suka gudu suna ji suna gani kaga a musulunci ya samu me daukaka to shine Allah ta'ala yake cewa Allah yana so ne da ya zaba muku aka za a gubza yaki an yuhiqqa al-haq ya tabbatar da gaskiya ya dauka addinin musulunci bi kalimatihi da kalmominsa wahayi da yawa manzansa ya yi masa alƙawarin cewa za a samu nasara akan ɗaya daga cikin jama'u a guda biyu wasu malamai suka ce bi kalimati alƙawarin da Allah ta'ala ya yawa manzonsa wasu malamai suna ganin cewa a wasu ayoyi Allah ta'ala ya yi isharar cewa lokaci zai zo za a samu nasara akan kafirin Makka kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surar Dukhan yawma nabtish al-batshatal kubra inna muntaqimun ranar da za mu yi damka mai girma lalle za mu rusa azaba to malamai suka ce a wannan ayar abin da ake nufi shine Allah isharar yayi cewa za a samu nasara kan kafiran makka wanda kuma zai tabbata a yakin badar wa yaqta'a dabir al-kafirina Allah madaukakin sarki ya kuma tumbuke tushen kafirai dabir in jama'a suna tafiya mutum na karshe shine dabir to ma'ana tun daga farko za a fara halakar da su ana halakar da su ana halakar da su har zuwa na karshe ma'ana an gama da su gaba daya babu wanda zai saura shine tumbuke tushen kafirai Allah ta'ala yake cewa li yuhiqqa al-haqqa dan Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiya wa yubtila al-batila ya lalata wato barna ku kafirci walau kariha al-mujrimuna koda kafirai ba sa su al'amari na Allah subhanahu wata'ala inda ta kafirai ne mutum daya ba za a samu abin kasa yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba amma al'amarin ba hannunsu yake ba to shi ne Allah ta'ala yake cewa zai tabbatar da gaskiya ya dauka addininsa ya lalata kafirci ya ruguza su walau kariha al-mujrimuna koda mujrimin kafirai ba sa so to shi ne wasu malamai suka ce kariha al-mujrimuna koda mujrimai ba sa so ba wai mujarradin karaha ake nufi ba abin nufi anan lawazimul karaha abin da kiyayyar za ta jawo idan mutum ya kika tsananin kiyayya me zai yi zai kokarin mai cutar da kai ya hana ka alkhairi ya jawo maka sharri in ma ya samu dama ya mai ya kashe ka amma idan ya kika ne kawai a cikin zuciyarsa ya yi zaman sa ya ruwansa zai cutar da kai da wani abu ba zai cutar da kai ba to shine wasu malamai suka ce anan abin nufi walau kariha al-mujrimuna ko da kafirai sun yi duk abin da za su yi domin hana addinin musulunci ci gaba ba za su iya ba an fahimta to Allah samu dace إذ تستغيثون
ربهم فاستجاب لهم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَلَاءٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
نعم Allah ta'ala yake cewa id tastaghithuna rabbakum kutuna lokacin da kuke neman agaji taimako daga gurin ubangijinku fastajaba lakum sai ya amsa muku anni mumiddukum lalleni zan kawo muku dauki zan taimaka muku bi alfin min al mala'ikati da mala'iku guda dubu murjifina suna bibiyar juna a wannan ayar Allah ta'ala sai yake bamu mataki na biyu afadan saka ma akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minin lakarihun wannan mataki na farko yadda aka fita yaki to kuma yadda aka yi shawara aka tsaya kan cewa za a yi yaki yanzu kuma Allah ta'ala a dunkule yake ba mu labarin mataki na biyu yadda za a fara aiki
na'am
yadda za a fara yaki lokacin da ake addu'a an zo an tsaya ga kafiran makka ga manzon Allah da sahabbai yanzu shikenan shawara ta tsaya yaki za a yi to qur'ani kullum a dunkule ki kawa al'amura Allah ta'ala gurarin da suke na darasi da ibra ba tafasil ne ake so a bayar dama labarin da qur'ani yake bayarwa dan izina ba ran labari kawai ba to shi yasa galibi Allah ta'ala yana kawo abubuwan da za su zama ta izina ga na baya sanda kuma anan Allah ta'ala yana tunawa mu'minai sabon manzon Allah irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu to amma idan ka koma zuban hadisi da tafsira za ka bayanai da yawa saboda muhimmancin wannan yaki na Badr kuma abu ne ake buƙatar jama'a su ji za mu dan takaita kamar yadda muka yi jiya kafin mu zo kan fassara aya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tare aya ran fito shi na Abu Sufyan Abu Sufyan ya samu labari ya aika wa kafaran Makka su zo su kare dukiyarsu kafaran Makka suka fito duk da haka Abu Sufyan ne ji tsoron kafin kafaran Makka su zo ba baki manzon Allah zai zo ya riske shi sai canja hanya ya tsira ya aika musu ba sai an zo ba amma suka ki sai sun zo to shine suka fito suna ganin cewa har yanzu manzon Allah ya samu dama zai tare ayarinsu na fatauci suka ga cewa wannan kalubale ne babba wannan kuma raini ne an wulakanta su kamar Quraishawa har manzon Allah ya samu dama zai fito zai tare dukiyarsu kuma suka ga wannan kamar barazana ce ga tattalin arzikinsu tunda danne hanyar kasuwanci daga Makka zuwa kasar Sham idan suka bar abin haka akwai barazana ga tattalin arzikinsu to dole a zo a gama da manzon Allah a huta da wannan su kubuta ko su huta daga wannan kalubale ga wannan barazana to shi yasa duk wani wanda yake ya kai ya fita kafaran Makka manya-manya suna bin sa wanda ba zai fita ba a'a dole sai ka fita dole sai ka an matsa musu aka matsa musu duk wanda ya kamata ya fita ya fita ana tawowa akwai kabilar Banu Zahara da suka samu labarin cewa ayarin fatoci na Abu Sufyan sun tsira suka ce azu ba za su yi yaki ba su suka koma aka zo suka zo Badr da aka zo Badr aka samu sabani tsakanin Abu Jahl da Utba ibn Rabi'a shi ma jagora ne babba shi yana ganin cewa sai da suka zo Badr tun da ayarin fatoci na Abu Sufyan ya kubuta shi yana ganin cewa bai tsaya bai kamata a tsaya a gubza yaki ba yana ganin yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban nan musamman da suka hijira daga Makka suka zo Madina ai ɗan uwa jini ya hana mu ya hada mu dangantaka ta hada mu saboda haka idan muka kashe su ma mun kashe ɗan uwan mu idan sun kashe mu ma sun kashe ɗan uwan su saboda haka shi yana ganin cewa kar a yaki nan a koma amma Abu Jahl kamar yadda tun farko ya dage cewa dole sai an tsaya an yi wannan yaƙin to Allah ya kaddara cewa za a kashe shi a wannan yaƙi to shasa yana ta mutsawa tun farko a koma yaƙi an zo Badr din Utba ya ba da shawara kar yi a yaƙi nan a koma yaƙi san ba zai yi ya rinjaye shi sauran jama'a suka mara masa baya to suka tsaya shawara za a yaƙi adadinsu ya kai dubu kamar yadda zuwa sai sahihi Muslim sannan kuma suna da doki wajen 200 manzo Allah nawa yake da shi doki guda biyu kafaran Makka an gane shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dai bangaren lokacin da ya shawara da sahabbai sai na Abubakar yayi bayani sai na Umar yayi bayani Miqdad ibn Amr Sa'ad shawara ta tsaya akan cewa za a yi to haka ya kamata shugaba ya zama duk abin da za a yi a yi da shawara shawara tana da muhimmanci kana shugaba ka yi abu da shawara aka yi nasara gaba ɗayanku idan aka yi feli ba wanda zai zarge ka amma ka zo kai amfani da ra'ayinka abu idan ya baci kowa mai zarginka zai yi to manzo Allah ya shawara da su aka yarda to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga kafiran Makka zuwa shiga yankin Badr sai manzo Allah ya tura sayyidina Ali da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Az-Zubair ibn Al-Awwam su je su samu labaran kafaran Makka da suka je suka tsarar da wato bayi guda biyu kuma tasa guda biyu suna diba ruwa sai Sayyidina Ali da Az-Zubair da Sa'ad ibn Abi Waqqas suka kama su suka taho da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye su ku daga ina kuke suka ce ai su suna tare da rundunar kafaran Makka aka ce sun kai manzon Allah yake tambaye su adadin su ya kai nawa suka ce basu kiyaye ba basu san nawa ne ba sai manzon Allah ya tambaye su kullum rakuma nawa suke yankawa suke sokewa sai suka ce daga rakuma 9 zuwa 10 to sai manzon Allah ya san cewa adadin su 100 ne zuwa 1000 domin mutum 100 za su ci rakumi 1 al'ada su san da haka an gane to sai manzon Allah ya tambaye su su waye waye suka fito a cikin manyan manyan kafiran Makka duk sun fada musu su waye su waye su waye su waye duk an kuka fage su duk wanda ana ji da shi ya fito domin an zo ne da shirin za a gama da manzon Allah a bar tarihi to shine manzon Allah yake cewa hadhihi Makka qad alqat ilaykum aflada kabidiha garin Makka ta turo muku da ƴaƴanta wadanda ake ji da su gaba daya sun kawo yau duk wanda ake ji da shi su manzon Allah to yau an kawo shi dan a gurbin yaki sai manzon Allah yake nuna sahabbai bayan ya ji suwaye ya ji sunayensu yake kun ga wane anan za a kashe shi wane ga inda za a kashe shi wane ga inda za a kashe shi haka yau sai sai musu kuma hakan ya faru da aka gubza yaki inda manzon Allah ya faɗan nan kowa an aka shi mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi to cikin wannan ga Hudzaifa shi da babansa suka zo sun ji labarin manzon Allah ya fito Badr suka bi shi to kafin su isa gurin manzon Allah suka ga muru kafaran Makka suka tsare su ina za ku suka ce za mu je Madina suka ce ba mu yadda ba za ku je ku haɗe da Annabi Muhammadu ni ku yaƙe mu saboda haka ba za mu bar ku ba sai idan kun yi mana alƙawarin cewa ba za ku haɗu da shi ku yaƙe mu ba an gane suka ce mun yi alƙawari Hudzaifa da babansa Al-Yaman suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka same shi a Badr ya Rasulullah mun zo Badr amma fa ga alƙawarin da muka yi da kafaran Makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace nafilahum bi ahdihim wa nasta'inu Allah alaihi za mu cika musu alƙawarin su amma za mu roki Allah Allah yake bike mu akan su to Hudzaifa yana bada labarin cewa wannan shine yake cewa wannan shine ya hana ni ban samu nayi tarayya a yakin Badr ba sun yi wa kafaran Makka alƙawari ba za su haɗu da manzon Allah su yaƙe su ba sun faɗa manzon Allah ya cika musu alƙawarin su kun ga inda musulunci yake girmama alƙawari ko da arni ko da arni da haka aka samu da kuka a da arnan suna jin tsoron musulmi saboda akwai amana akwai kiyaye alƙawari ko da cikin shekara 30-50 baya in ka ji kudu in daga arewa kike ana shakkarka za ce wannan malam wannan alaji amma yanzu fa duk Allah da ba gaskiya ba amana to shine manzon Allah ya ce su koma kar su tarayya a cikin wannan yaƙin da za a yi sai a dama ranar 17 ga watan Ramadan ne aka gurza yaƙi daren 17 sai Sayyidina Ali yake cewa dare yayi dukkanin mu muka yi bacci manzon Allah kadai ne bai bacci ba yake cewa ya tsaya karkashin wata bishiya yana sallah yana qiyamul layli yana kuka har gari ya waye da an sa aiki babba a gaba sallallahu alaihi wasallam to sai aka gina manzon Allah tenti wanda shine kamar zai zamanto a dakin da zai shiga ya zauna a ciki ya jagoranci a yaki da shawarar Sa'd ibn Mu'adh aka kafa masa wannan tenti Ibn Abbas yake cewa Sayyidina Umar ya bani labari tunda Ibn Abbas bai halarci wannan yaki ba shi yaro ne yace Sayyidina Umar ya bashi labari to ranar 17 kafin a gwamza yaki sai manzon Allah ya kalli kafaran Makka mutum 1000 ya kalli jama'an da suke tare da shi mutum 313 zuwa 19 sai manzon Allah ya fuskanci alƙibla ya daga hannu yana addu'a yake cewa ya Allah ka cika mu alƙawarin da kayi mun wa ayyidukum Allahu ihda at-ta'ifatayn ka cika mu alƙawarin da kayi mun ya Allah ya Allah ka bani alƙawarin da kayi mun ya Allah idan ka halakar da wannan al'umma suke tare da ni babu wanda za su bauta maka abin kasa yana ta addu'a manzo Allah ya daga hannu yana ta addu'a sai da mayafinsa ya fadi saboda ya daga hannu mayafinsa ya fadi sai na Abubakar ya zo ya tsaya baya manzo Allah ya doki mayafinsa ya mayar da mayafinsa sai ya tsaya yake cewa ya rasulullah ma jiya da kake yi wa ubangijinka haka ya aisha ya rasulullah ba wanda ya tinkare manzo Allah sai sayyidina Abubakar yace ya rasulullahi ma yadda kai wa Allah addu'ar da kai haka ya isa ya rasulullahi Allah zai cika maka alƙawarin sa zai baka nasara to kuma anan na duba guda uku na addu'a za ka samu in za ka yi addu'a mustahabi ne ka fuskanci alƙibla ka daga hannu sannan ka naci manzo Allah yana addu'a har sai da mayafinsa ya fadi sayyidina Abubakar ya zuke cewa haka ya isa ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ranar 17 to bayan wannan addu'a sai manzon Allah ya zo ya sa sahabbai sahu sahu wannan tsarin malaman tahriji suke cewa ba al'ada ce ta larabawa ba uslubu suna yake shine al-karru wal far a ji kai hari farmaki sannan kuma a ja baya a kai al-far farmaki a ja baya amma manzon Allah ya tsaya da su guri guda suka tsaya sahu sahu to lokaci yayi za mu tsaya a nan dama labari ne mai tsawo sai dai mu rike shi halka halka za mu tsaya a nan abinda muka bari zama da Allah ba mu yarda gaba daya abinda muka bari zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu Allah ya ba mu ilimin amfani akwai ƴan wayar da suka bugo suna roƙon ƴan wayar addu'a suna da bukatun alkhairi Allah ya ba musu bukatun alkhairi kuma namu bukatun Allah biya mana su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya shugabannin mu Allah sanya imani da tausayi da adalci a zakatun su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين